إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى تاكي سادوا أولا مثلا شيء مثال البركة مثلا شيء مبلغة أنا كيكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نرانا الجمعة شابير دوات رمضان هجرة من دو صلى الله عليه وآله وسلم أدبو ليلة دليل من ثلاثين لأكو وأن أم يزو ليلة لأكو لوات انتقص للالية تدريل لشابير وأن مجلسي كميكي تفسير القرآن من جرما وأن ميكي جبين تفسير سورة النحل قبانا آيو إن ذا مفسرة وأن ذا ما إن شاء الله لأن ذا جبين تنبيه إن ذا مكسام wannan yana tambaya ke cewa yana so a yi masa bayani akan bambanci tsakanin manzo da annabi, wato ar-rasul wa annabi, me ya bambanci tsakanin su? Akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi wajen bambanci tsakanin ar-rasul, manzo, da kuma annabi, wato annabi. Amma magana dai wacce take mafi inganci kuma wacce ta fi ƙarfin dalili shine idan aka ce annabi, ana nufin duk wani da Allah ta'ala ya masa wahayi, ya aiko masa da saƙo da niyyar ya yi aiki da shi kuma ya sanar da wasu, ya karantar da su. Idan kuma ya aika shi zuwa ga wasu mutane waɗanda suke kafirai ba masu tauhidi ba, don ya kira wasu zuwa ga tauhidi, to ya zama manzo. Wato bambanci tsakanin annabi da manzo, shi manzo ana aika shi zuwa ga wata al'umma wacce ta saki tauhidi gaba ɗaya, kafirai ne Allah ta'ala ya aika shi zuwa gare su domin ya kirawo su zuwa ga tauhidi, to wannan shine manzo. Amma annabi a cikin al'umma yake wacce take musulma, wacce ta yi imani, amma kuma akwai buƙatar karantarwa, akwai buƙatar ilmantarwa, to zai ilmantar da su da abin da Allah zai sanar da shi ko da littafin da ya samu na wani annabin da ya gabace shi. Ubangiji ta'ala yana cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Kaga annabawan banu Isra'il da dama sun yi aiki ne da ainihin at-taura wacce Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alayhi salam, saboda haka sun riƙa yin hukunci da ita. Ba daidai ba ne da ake cewa shi annabi ba a umarce shi da isar ba, wannan kuskure ne. Ko da malami wanda ka zaba ya kai matakin annabi ba, ko shi idan ya ɓoye abinda Allah ta'ala ya sanar da shi, to Allah zai kama shi da wannan laifin. Wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Duk waɗanda Allah ta'ala ya sanar da su wani ilimi, ya ba su ilimi na littafi, to Allah ya ce lalle-lalle ko mutane bayani. Nan ladina yaktubuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'imun. Ashe kaga idan malami shi karan kansa ba a yadda ya ɓoye wani abu ba na ilimi da Allah ya ba shi, in yai haka ya yi laifi, to ina kuma ga annabi? A ce shi an sanar da shi, amma shi kadai aka sanar da koyi, wannan ba gaskiya ba ne. Ayar da muka faɗa a cikin suratul ma'ida tana nuna ba haka ba ne. Tunda ga shi Allah ya ce yahkumu bi annabiyyuna, za ka ce suna hukunci, wa suke hukunci mutane, suna hukunci da at-taura. To manzo tana yiwa a bashi littafi sabo, tana yiwa kuma ya aiki da tsohon littafin da ya samu. Wato ba sharaɗi ba ne in aka aiko manzo sai an ba shi sabon littafi kar wanda ba a ba wa kowa irinsa ba, a'a, yana yiwuwa ya zo ya aiki da abinda ya riga ya samu na shari'a ta wani annabi da ya gabace shi, kamar yanzu annabi Yusuf, annabi Yaqub, ya zo ya yi aiki ne da abinda ya samu, abinda ya samu na annabi Ibrahim alayhi salam, annabi Yusuf alayhi salam, shi ma ya yi aiki ne da shari'ar gidansu, shari'ar iyayensa wanda ya samu, shari'ar mahaifinsa Yaqub, mahaifin kakansa Ibrahim alayhi salam. ba wani littafi aka bashi ba, duk da cewa manzo ne, duk da shi manzo ne, ba wai kawai annabi bane. Allah yana cewa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu ba'dahu rasula. Kaga shi annabi Yusuf manzo ne, saboda haka ana iya samun manzo wanda zai zo gashi an bashi manzanci amma ba a bashi littafi sabo ba. Dawud da Sulaiman duk sun yi aiki ne da Attaura wajen hukunce-hukunce, sun yi aiki ne da Attaura, gashi kuma dukkaninsu manzanni ne, suna cikin manzannin da Allah ta'ala ya faɗa mana labarinsu a Al-Qur'ani. Inna wahayna ilayka kama wahayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dihi wa wahayna ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbar وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. كذا الله أنبت سليمان وداود أكدوا أن يأتيكم يأتي لسوء أن ذني فراك دم أن ذنيني أما كما بات دواني بسافي من ثمن لا أتباسي لسكي أيكي دشي فراك باوي شرق إما زوسي أنبت صحابا لسافي با أبين لأيكي بقاسا شيني أأيكا تزوى غوث الأمة لتكافر شي shine ake kiran sa manzo, wanda kuma aka bar shi cikin mutanansa, to wannan annabi ne in mutukar ba a tura shi cikin wata al'umma kafirai ba, aka bar shi cikin mu'minai dan ya yi karantar da su. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya ce al-ulama warasatul anbiya, bai ce warasatul rusul ba, warasatul anbiya, saboda a cikin al'umma su kama annaba suke suna aiki da abinda suka samu, saboda ka malamai suna aiki ne da abinda suka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar musu, ba wani sabo za su zo da shi ba. To wanda a takaice shi ne magana mafi inganci wajen bambance tsakanin annabi da manzo. Sai kuma wani na tambaya ne a kan wani hadisi, yana cewa a yi masa ƙarin bayani a kan hadisin. حديثاً يناتشوا اقرأوا القرآن بلحون العربي وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن. يا وصل شيء تكدر أما دو وصل بعدي دي من وصل ليس هذا ما بيوصل شيء من آخر فإنه سيجيء أقوام من بعد إن كرنتا وأنا بايد وصل شيء يدي كديدي فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والربانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. فهو حديث لنا شاكو كرنت قرآني دا إرن كرن لا رباوة دا صوت سو أهير أنكو في كرنت القرآني دا كرن ما أبو تافا ستنشي كو كبائرة دون وسمتا نيزا سوزو بايانا سنا rera al-Qur'ani irin yadda ake rera waka ko yadda rubaniyawa wato malaman coci suke yi, suna karanta shi baya wuce makoshinsu, zukatansu na fitine, kuma hakanan zukatan waɗanda suke birge su. Wannan hadisi ne munkar, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, ba shi da kyau. Tabarani ya fidda shi a cikin littafin Salmu Jamal Awsat, haka na akwai shi a cikin littafin Shu'abul Iman na Baihaqi, amma sanadinsa ba ya da kyau. Ruwayar Baqiya ibn al-Walid ne daga Husayn ibn Malik al-Fazari, shi kuma daga ainihin wani mutum da yace ana masa alkunya da Abu Muhammad, shi ma bai san shi ba. To kaga tun daga nan hadisi ya abin shi kuma yace daga Huzaifa. Haka Baqiya Husayn ibn Malik al-Fazari ya ce ya ji hadisin daga wani mutum wanda ake masa alkunya da Abu Muhammad, waye shi Abu Muhammad din? Ba a san kowa ya yi ba. Zahabi a cikin tarjamar Husayn ibn Malik al-Fazariya ya ce hadithin ba shi da kyau, saboda hadisi ne munkar, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Sai kuma wannan da yake cewa ina hukuncin mutum ina hukuncin mutumin da yake kunna kaset ya kure sauti, mutane ba sa jin abinda ake yi, wato ya sa kaset ya kure sautinsa da masallaci karfe 4 na asubahi, wato karfe 4 na dare har zuwa lokacin shiga sallar asuba. To yana so san hukuncin da irin wannan aikin. Wannan mun sha magana akan haka cewa ba daidai bane dan kana kula da masallaci shikenan ka tashi cikin dare ka sa karatun Abdul Basit ko ka sa karatun Khalil al-Husayri ko na wani malami ka hana mutane sakat, wannan ba daidai bane. Ba ibada kake yi ba saban Allah kake yi da wannan aikin naka. Mutane na da haƙƙi, mutane na da haƙƙi karatu a kaset, kaset yayin karatu ba ibada yake ba shi kaset. To kai ko kai ne ibadar da aka ce kai? Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana mutane biyu, ɗaya na zaune ɗaya na karatu, ɗaya da ɗaga muryarsa yana hana yin ɗaya abin da yake. Annabi ya hana wannan, ce wala yarfa'u ba'dukum bil qur'ani ala ba'd. Annabi ya hana ɗaya suna zaune su biyu, ɗaya na karatun qur'ani, ɗaya na wani al'amarinsa, ɗaya ɗaga masa murya ya hana shi nashi. To bare kuma ka sa kaset ka hana duk unguwa sakat, wannan ba daidai bane. Shiga haƙƙin jama'a ne, kuma Allah ya tambaye ka akan wannan. A cikin unguwan nan sayo akwai mara lafiya, akwai wanda yake yayi tafiya ya dawo lokacin ya ɗan rinsa karfe 3 ka tare shi ka sa karatun Qur'ani, ko mara lafiya ne an samu yayi bacci ka sa karatu ka tare shi, ko yara ne suna bacci ka tare su. Me hikimar haka? Me kace hikimar ka sa karatun Qur'ani ka kure? Sai mutane su fara imani ko me? Sautari wasu ma wani lokaci sai kaga ya zo ya kunna karatun Qur'ani shi ma ya fita ya tafi. So saboda me? Fi sabilillah. A riƙa yin abubuwa da ka. Shi musulunci, shi addini ba haka yake ba. Addini yana tsarewa kowa haƙƙi. Kowa ana so a bashi haƙƙi. Saboda akwai mata, akwai yara, akwai marasa lafiya wanda ba dole ma su zo masallacin ba. Akwai matafiya. Amma ka sa karatun Qur'ani karfe 3 karfe 4 lokacin sallar asuba bai yi ba. Amma ka tashi kowa, musulunci cewa ikira sallah guda biyu, shi ma ba wata tazara tsakaninsu. Ba tazara ne ake samu, in an samu tazara tsakanin kiran sallah na farko da na biyu a samu minti 30. Wannan shi ne abinda musulunci ya ce, in kana so ka nabba mutane don su tashi cikin tsa lokacin sallah ya kusa. Abinda musulunci ya ce kawai aiki na. Amma ba a zo a kure karatun Qur'ani, ƙira'a ko wa'azi ba. Wasu zaga sun sa wa'azi, wannan duk ba daidai kake yi ba. Kuma Allah ta'ala sai ya tambaye ka game da haƙƙin duk wanda ransa ya ɓaci a dalilin wannan. Sai Allah ya tambaye ka, kakka zaci cewa Qur'ani ka sa. Allah bai saukar da Al-Qur'ani don ka cikuna wa mutane da shi ba. Ba don wannan Allah ta'ala ya saukar da shi ba. Saboda haka ya kamata a wannan zahira ce ana samun ta a gurare da yawa. Kuma ba zan ɓoye mana ba, wato a masallatin Ahlus-Sunna an fi samun irin wannan ba. Sai a kure Abdul Basit ko a kure Huzaifi ko wani abu irin wannan. Wannan ba daidai bane. Kayi abinda sunna take, abinda shari'a ta tsara. Illa dani ne kai kiran sallah lokacin da ya kamata kai kiran sallah fari, sannan ka bari kuma lokacin sallah ya kai kiran sallah. Wannan shine abinda shari'a ta zo da shi. Amma wani abu ba wannan ba, to shiga ne haƙƙin jama'a, kuma Allah ta'ala zai tambaye mutum akan wannan. Sai ya yi tambaya ga masu jera sahu a kan hanya, wato ba sa zuwa masallaci sai su sahu a kan hanya su yi sallar su a nan. Wannan ba daidai ba ne. Ana yin masallatai ne don a je a haɗu a nan a yi sallah gaba ɗaya. Hikimar sallar jam'i kowa yana fahimtar ta, don a zama an haɗa kan musulmi guri guda yan unguwa ne kansu guri guda, gari ne kansu guri guda, ana sallah guri guda, kowa zai san cewa ga dan uwansa da suke haduwa da shi a masallaci suna sallah, ko da wata rana bai ganshi ba zai iya tambaya ina wani. Amma ku ware akan titi kawai ku yi sahu kuna sallar ku, wannan ba daidai bane. Ko ku ce za ku riƙa bin masallaci daga nan ga masallaci na, amma ba za ku iya, ba za ku je ba, sai ku sai ba za ku je masallaci ba, sai ku bin shi daga bakin kasuwa, bakin kantin mutum ko kofar gidansa. Wannan duk ya saba koyarwar musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata limun faridin khalfa as-saf illa fi as-saf, wanda duk ya fita ya ware bai shiga sahu ba ya sallah, ba shi da sallah. To wannan da a ce ma mutum zai shigo masallaci irin wannan ya samu ga sahu daya biyu, shi kuma sai koma can baya a cikin ƙwaryar masallacin sai ya bi sallah daga nan. Annabi yace bai da sallah, ina ga wanda ma bai shigo cikin ƙwaryar masallacin ba yana can kofar kantinsa ko kofar gidansa. Kaga shi ne min babu aula wa aula a ce ba shi da sallah. Wannan ya ma shigo masallacin har ya shigo cikin ƙwaryarsa, gashi a cikin rufin masallacin, amma ya ki shiga sahu, Annabi yace la salata, ba shi da sallah. To ballantana wanda gaba ɗaya ma bai ƙetaro titin ba, yana can gaban kantinsa, wai kada ya nisa da kantinsa kwastoma ya zo, ya manta cewa a nan masallaci kasuwar lahira ake ci, shi can yana nan yana ta hada-hadar kasuwar duniya, ya bar ta lahira bai cita ba, ga su duniya kuma ba lalle ta samu ba. Saboda haka a kula, wannan ba daidai ba ne. Yawanci ana yin irin wannan kuskure ne, da ka yi haka gara ma kai sallar ka sai kaɗai, a san cewa kai kaɗai kai sallar ka, da ka ƙi zuwa ka bi masallaci daga nesa, ko mata su riƙa bin sallah daga cikin gida, wannan shi ma kuskure ne, ba daidai ba ne. Su riƙa cewa ai masallacin a cikin gidan mu yake, ko ana jin ƙaran sifika, wato ana jin sautin liman daga nan. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk gidajen su duk jikin masallaci suke, amma ba a taɓa cewa Sayyidatu Aisha tana bin masallaci daga ƙauyen ɗakinta ba. Zuwa suke masallacin za su yi sallah, fitowa suke shigo masallaci, ba daga cikin gidajen suke yin sallah ba. Ga shi cewa kuma katanga ce kawai ta raba tsakaninsu da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga kai abin nan da ka bar matarka tana yin haka, matanka ba su mata Annabi ba, mata Annabi kansu sun fito. Saboda haka wannan shi ne daidai, bai dace mata suna bin sallah daga gida ba, sai su shigo masallaci in akwai gurin da aka ware don sallar mata sai su yi a nan, duk hukuncin kuncin masallaci. Amma daga gidajensu wannan kuskure ne. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
نعم.
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
الله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما هكيكا من أي قوة قوة الأمة دمنزو أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. Yana cewa da ku bautawa Allah kuma ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba. Fa minhum man hadallah, daga cikinsu akwai wanda Allah ya shiryar, wa minhum man haqqat alayhi adh-dhalalah, daga cikinsu kuma akwai wanda bata ya tabbata a kansa. Fasiru fil ardi, sai ku yi tafiya a cikin ƙasa. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin, sannan ku yi duba ku ga yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryatawa ya kasance. In tahris ala hudahum, in kayi kwadayin shiryar da su, in kayi kwadayin shiryar su, fa inna Allah la yahdi man yudhil, to lalle Allah baya shiryar da wanda ya batar. Wa ma lahum min nasirin, kuma ba su da mai taimaka musu. Kamar yadda muka fara magana jiya, cikin irin bayanan da Allah ta'ala yake yi don rushe waccan magana ta kafirai na cewa lausha Allahu ma abadna min dunihi min shay, cewa da Allah ya ga dama ba za su bauta ma wani gunki ba, ba za su bauta ma wani ba Allah ba, tunda har ya ba su dama suka bauta ma wani ba Allah ba, ya nuna ya yarda da abin da suke ya amince. Allah ta'ala yake ƙaryata wannan aqidar tasu da wannan kudirin nasu, domin abin da kudirin nasu yake nunawa shine babu wani amfanin aiko da wani manzo, matukar dai abinda duk mutum yake yi kawai Allah ne ta'ala ya sa shi kuma ya yarda da abin. To me amfanin aiko da manzanni su ce a bauta wa Allah shi kadai sai ya zama ba shi da amfani? Allah kuma ya nuna musu ba haka bane. Allah ya aika wa kowace al'umma manzo, manzannin da suka zo kuma abinda suke dauke da shi iri ɗaya ne na aqida na tauhidi, an'budullaha wajtanibut taghut, an'budullaha ku bauta wa Allah shi kadai, wajtanibut taghut kuma ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba. Tun daga kan annabi Nuhu alaihi salamu da shine farkon manzanni, har zuwa kan manzo na karshe shine annabi sallallahu alaihi wa sallama, abinda wannan manzanni gaba ɗaya suke faɗa kenan suna kira ne zuwa ga tauhidi. Don haka Ubangiji ta'ala yace faminhum man hadallah, daga cikin mutanen da aka kira zuwa ga tauhidi akwai wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, ya ganar da shi, ya karɓi wannan kira na tauhidi. Wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala, daga cikin su kuma akwai wanda bata ya riga ya cancanta akan, wato haka Allah ta'ala yake hukuncinsa. Bayan ya aiko da annabawa sun yi wa'azi sun karantar, to mutane suna kasuwa gida biyu, wasu su yarda wasu su kiyarda, wasu su mi kauya wasu su kimi kauya, wasu su kama hanyar aljanna wasu su kama hanyar wuta, wasu su bi hanyar Allah wasu su bi ta shedan. Haka ake kasuwa gida biyu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, a can lahira ma aka je haka za a kasu gida biyu, wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta. Shine Ubangiji ta'ala yake gaya musu sunnar Ubangiji a nan. Duk wanda ka ga ya bace to shi ya zaɓi ɓata ɗin, saboda haka ɓata ɗin ya tabbata a kanka. Shi ya sa ya ce wa minhum man haqqat alaihi ad-dalala, sai ya ce fasiru fil ardi, don haka ku yi tafiya a doron ƙasa, ku yi tafiya, ku yi yawo, ku shiga garuruwa, ku ga irin yadda Allah ta'ala ya ainihin halaka waɗanda suka gabace ku daga al'ummomin da suka yi wa annabawansu tawaye. Za ku ga yadda Allah ta'ala ya halaka su, yadda Allah ta'ala ya bar kufan gidajensu. Wannan ma kadai ai ya isa ya ba ku aya, ya ba ku alama, ku samu dalili wanda yake nuna cewa ashe abinda suka yi na bautar wani Allah ba daidai ba ne. Tunda har Allah ya halaka su, alama ce da take nuna bai yarda da abinda suke yi ba. Wannan shine abinda Ubangiji yake nufi da fasiru fil ardi, ku yi yawo a cikin ƙasa, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, ku duba ku ga ƙarshen yaya ƙarshen al'amarin waɗanda suka ƙaryata yake. Ku tambayi labarin duk waɗanda suka saba wa manzannin Allah suka ƙaryata gaskiya, ku duba yaya Allah ya dambara su, ya rusa su, ya ainihin halaka su halakawa ta gaba ɗaya. Kuma dukkan waɗanda suke yi wa Allah irin wannan wato rashin kunya, Allah ta'ala yana iya musu wannan. Walaqad kadzdzaba alladheena min qablihim fa kayfa kana nakir, waɗanda suka gabace su sun ƙaryata, to yaya inkarin Ubangiji ya kasance, yaya inkarin sai ya kasance da ƙarshe? Ubangiji ta'ala ya ci gaba da gaya wannan al'umma cewa annabi ya ci gaba da gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake cikin tsananin kwaɗayin shiryar da mutanensa, annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda rahamar da ta cika zuciyarsa da tausayi na al'ummarsa, kullum so yake yarda cewa al'ummar nan tasa ta shirya ta karɓi gaskiya. Wannan yana daga cikin rahama da Ubangiji ya sifanta shi da ita, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum, duk abinda yake zai wahalar da ku to yana yi wa annabi girma, shine azizun alaihi ma anittum, duk abinda zai wahalar da ku to annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin girmansa, yana masa nauyi. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum, mai tsananin kwaɗayi ne gare ku, yana son ya ga kun shirya, sannan kuma mai tausayi ne, mai jin ƙai ne da tausayi ga muminai. wannan sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ta sa shi yake takwadayin yaga cewa mutanansa sun yi imani sun karbi shari'a domin ya san irin taskon da suke ciki ya san bala'in da suke ciki ba zai so yaga al'ummar sa ta shiga wuta ba shi yasa yake ta wannan zumudin yaga cewa sun shari'a wanda a dalilin da haka ne Allah ta'ala ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma lokacin da Abdullahi ibn Maktum ya zo ya same shi tare da manya-manyan Qurayshawa annabi yana tattaunawa da su akan yadda za su musulunta da ya zo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya sanar da shi wani abin da ya sani a lokacin Abdullahi ibn Maktum ya riga ya musulunta shi ba ta tashi ake ba ta waɗannan jima-jiman Qurayshawan ake waɗanda kowaɗansu in ya musulunta to ƙarƙashinsu sai an samu tawaga ba kaɗan ba haka annabi yana duba wannan alherin da zai faru saboda haka sai ya kawar da kai daga Abdullahi ibn Ummi Maktum wannan ta sa Ubangiji ta'ala ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma aka nuna cewa wannan waɗannan mutanen ba za su shirya ba idan ya rabu da su ga shi wannan shi ne mai amfani a karantar da shi ba komai ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ba illa kwaɗayin yadda zai jawo su zuwa ga musulunci su karɓi addini don haka Allah ta'ala a cikin wannan aya in tahris ala hudahum yana nuna mana kwaɗayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ne ya ga cewa al'ummarsa ta shirya ba zai so ya ga ɗaya daga cikin al'ummarsa ta shiga ya shiga wuta ba to amma ba yadda zai yi wannan ba a hannunsa yake ba naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda kake so Ubangiji shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama ba kai wanda kake son ya shirya ba shi zai shirya a wanda Allah ya ga dama ya shiryar shi zai shirya laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha Ubangiji ya ce shiryar da su ba a hannunka kake ba ka sa su karɓi gaskiya su amince su yi imani su yi da'a su zama na ƙwarai wannan ba a hannunka yake ba Allah shi ne yake shirya da wanda ya ga dama ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله يقول ولو شاء ربك لا أبنجدك يا سو لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا جب دنيا سيا إيمان تو وان ديكي دولا أساسي زوا مؤمنين سورا سأوان با أوجان كيكي با ويجزيا وكبتي با كاسا وركبتي با رشين إيا وأذن كبني وانا أبني لك الله in yaga dama sai bude musu idan sai su fahimta man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'anna ma yas'adu fis sama kadhalika yaj'al Allahu ar-rizqa 'ala alladhina la yu'minun mun yaje ce wanda yake sanya shiryar da shi yaj'al sadrahu wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam sai yalwata kirjinsa sai kaga yana sauraro yana ƙarin ya gane yana ƙarin ya fahimta ba zai zama yana kakaci ba yana ife-ife yana ainihin zazzare ido zai tsaya ya bada hankalinsa don ya fahimci abin da ake gaya masa kuma zuciyarsa a buɗe gaskiya kawai yake so ba wai so yake yi ya kama ka da laifi ba ya ji kayi tuntuɓen harshe ko kayi kuskure a so yake ya fahimci gaskiyar ya shirah sadrahu lil-islam ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا لكم يكي نفن يبتد شيء سيسن يا كرجن سيزما ضيقا ميقنشي اتاقري كأنما يصعد في السماء كما انا مطأ مثلا هوا سما ينا هوا سما اوكسجن رجوا صورا كا ينا نيسي دكر تو هكا زي كسنشي yayin da yake jin gaskiya sai ya ta jin kunci ya rika jin damuwa to al'amarin na Allah ne ba a hannunka yake ba wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun 'azim wani da yace wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya nufi fitnarsa falan tamlika lahu min Allahi shay'a ba wani abin da zaka mallaka masa daga Allah ba yadda zaka yi sai dai kai hakuri وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين يا wancin mutane duk yadda kai kwadayin su imani ba za su yi ba haka ubangiji ya riga ya hukunta majoratin su ne wanda za su yi imani ba kadan din ne su ne za su yi imani wa qalilun min ibadiyyati dan kadan din ne za su yadda, kuma majority sune wanda ba ruwan su ba za su yi imani ba. Saboda haka wannan abu ne daga Ubangiji, kai ka je ka yi iya abin nan, iya abin da yake kanka na isar da saƙo. Wa ma ala rasul illa al balagh al mubin, abin da yake kanka shine ka isar, ka bayyana abin da aka aiko ka da shi, ka fito ka faɗa ƙoro-ƙoro, kowa ya fahimta, ka bayyana, shi ne aikinka. Amma maganar a tirsasa su ba aikinka ba ne. Sannan kuma kada ka kashe kanka saboda sun yi imani, wanda Allah ke cewa la'alla ka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'mini, idan sai ka kashe kanka saboda sun yi imani. Wannan duk yana suranta mana yadda Allah ta'ala ya sanar lashin zuciyar annabi. Amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ransa ba daɗi yake ji ba a ce ga wani ɗaya daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta, da rana yana zaune da sahabbansa a gaban wuta, an kunna wuta da daddare, sai irin wannan ƙwaron nan faɗa wuta yana ta zuwa, ana ta kakkaɓe shi, ana ta kore shi, amma sai ga wani ya zo ɗundun ba da cikin wuta ya faɗa ya ƙone. Nabi ya ce to haka nake da al'umma, yadda kuke ga ƙwaron nan ana ta ƙoƙarin kore shi, ƙarshe haka zai ƙundun ba da ya shiga cikin wuta ya ƙone. To haka muke da al'umma, ina ta rirriƙe ku, amma sai an samu sun bincike, sun fizge, sun je sun faɗa. To babu yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai akan wannan, dole ne ya haƙuri. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa, saboda baƙin ciki sai ka kashe kanka saboda ba su yi imani da wannan alqur'ani ba, ba za ka kashe kanka ba. Wannan yana nuna mana girman wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da zai zama tashin hankali ga wannan al'umma baya san shi, annabi ne na rahama, annabi ne na rahama, ba so yake a shiga wuta ba. Sai yasa duk mai karantarwa, duk mai wa'azi, kokarinsa a fahimta, ba kokarinsa a mutu cikin bata ba, ba kokarinsa ya ga cewa mutane sun bata ba, sun bazama sun shiga daji, ba wannan mai fatan mutum ba. Fatan dukkan wani wanda yake bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine so yake ya ga dan uwansa ya mutu kan imani, ba zai so ya ga ya mutu akan abin da ba daidai ba. Shi yasa mai wa'azi dole ya zama mai tausayi, tunda yana bin tafarkin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira zuwa ga tafarkinsa, qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, duk wanda zai yi kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya zama da wannan zuciyar, ba ya rika jin dadin wasu sun bace ba ko sun halaka ko ya musu sha'awar shiga wuta, a'a, ya tausaya musu, sani shi a cikinsu kamar likita ne da mara lafiya, kullum kokarinsa ya ga mara lafiya ya samu waraka, ba wai tunaninsa ya ga cewa cutar ta ci gaba ba, ta yi ta dorewa ko kuma har an mutu da ita, a kokari ya za a ya samu lafiya. Saboda haka duk yadda zai yi ta bincike, ana masa allura, yana ta dura ashar, yana zage, wannan duk ba zai damu likita ba, zai yi aikinsa dan kokarinsa ya ga ya kubutar da wannan. To haka shi ma mai da'awa, mai karantarwa, mai kira zuwa ga Allah, zagin mai zagi ba zai daga masa hankali ba, bacin mai baci ba zai daga masa hankali ba, duk abin da za a masa zai jure, zai hakura, ya san shi mai kokarin bada magani ne. Waɗannan kuma da suke zage mahaukata ne, mahaukaci kuma ba a damuwa da idan yayi zagi ko yayi jifa, ba za ka, in ka dauka kai ma ka mayar masa da jifan, ka zama shi. Saboda haka sai ka yi hakuri, ka daure, ka jure, kai ta kokarin bashi maganin. In Allah ta'ala ya so shi da shiriya, sai ya shiriya. In kuma Allah bai so shi da shiriya ba, har ya koma ga Allah akan wannan, to kai ba yadda za ka yi abin, ba a hannunka yake ba. Shine abin da Allah ta'ala yake nuna mana a wannan, in tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil. Wannan ita ce qira'ar Asim da Hamza da Kisa'i. La yahdi bina'in lil maf'ul lil fa'il, la yahdi ay ubangiji baya shiryar da man yudil, wanda ya riga ya batar da shi. Amma qira'ar jumhur ta makaranta, la yahda man yudil, fa inna allaha la yahda man yudil, Allah ba a shiryar da wanda ya batar. Kamar yadda Allah yake cewa man yudilillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi. Man yudilillahu falan tajida lahu sabila, wanda duk Allah ya batar ba za ka samu hanyar fitar da shi daga wannan bata ba. Wato abin a hannun Ubangiji yake, sai yadda ya ga dama. Ya ce wa malahum min nasirin, kuma ba su da wanda zai taimaka musu ya lokacin da za su shiga kamun Ubangiji. Ubangiji ya kama su, ya azab, ya jefa su cikin azaba, to ba su da waɗanda za su taimaka musu su kubutar da su. Komai yana hannun Allah, alalahul khalqu wal amru, تبارك الله رب العالمين وبجيتي واقسم بالله
واقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
Ubangiji ya ce wa aqsamu billahi jahda imanihim kuma sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu la yab'athu Allahu man yamut cewa Allah ba zai tashi wanda ya riga ya mutu ba bala ba haka abin yake ba wa'adan alaihi haqqa alkawari ne a kansa na gaskiya walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai yawayawacin mutane ba su san haka ba liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi dan yayi musu bayanan dan ya bayyana musu abinda suka zama suna sabani a kansa wal ya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin kuma dan waɗanda suka kafirta su san cewa su sun tabbata makaryata innama qauluna li shay'in maganar da muke fadawa wani abu ko menene shi idza aradnahu in min nufaruwarsa an naqula lahu kun fayakun muke kasance sai abin ya kasance ubangiji ya ci gaba da kawo irin maganganun da kafirai suka rika yi wanda Allah ta'ala ya rika ba su ansa a wannan sura maganar karyata alkiyama cewa idan a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthu yanzu idan muka mutu muka zama turbaya muka zama kasusuwa yanzu za a kuma tashi mu ko a inna lafi khalqin jadid yanzu a kuma sake yin wani wata sabuwar halitta su suna mamaki yaya za a yi a ce bayan mutum ya mutu an sake tashin sa hai wannan abu zai wahala zalika rajulun bayyit sai wannan abu zai wahala haka ta faru to shine Allah ta'ala yake cewa har rantsuwa suke yi la yab'athu Allahu man yamut cewa duk wanda ya mutu duk wanda zai mutu ba za a tashin shi ba wato rayuwar kenan anan idan aka yi ta an gama duk abinda mutum ya tafka anan ko ya aikata na alheri to shikenan babu sakamako wato sai ya zama a gurin su halittar duniyar gaba daya kamar wasa ne ba shi da wata ma'ana ubangiji yayi duniya da abinda yake cikin ta da duk abinda ya dora ya sanya a cikin ta yayi shi haka kawai abatan tunda a gurin su babu wata rana da Allah ta'ala zai saka wa azzalimi da zalincin sa ko ya saka musuli da ihsanin sa a gurin sa duk abinda mutum yayi kawai in ya riga mutu shikenan ruwa ta sha wannan ya saba wa hikima da ubangiji ta'ala yake da ita ubangiji hakimun ne bayan abu ba hikima duk abinda ubangiji zai to akwai hikima a karkashin abin a ce gashi yayi wannan kawai haka kawai kamar ka ga mutum ne ya zo yana kashe kuɗi yana ɗanɗasa gida sai ya gama an yi masa komai da komai kawai sai ya kira ya sa masu katafila kawai a mirtsike gidan a yi lebur da shi a mai da shi ya zama daidai da ƙasa kuma shi kenan ana ce wanda bai same shi me ya same shi irin wannan abin nan to lillahi masalul a'la a ce duk wannan duniyar gaba ɗaya ba ta da manufa haka kawai Allah ya yi ta takata ba dalili ubangiji bai yi wannan haka ba shi ya sa lokacin da Abu Hanifa yake muƙabala da wasu mulhidai waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba su a gurinsu komai haka ya zo kawai kwatsam babu mai shi babu kuma wanda yake tafiyar da shi haka kawai abubuwa su dufatan suka faru sun ce ba ka ga in ka aje abinci ba ya dade ya rube ya rube sai ya tsutsa ai ba da tsutsa ka aje shi ba kira ka ka kawai dadewa ce ta sa tsutsa ta faru saboda kuma ba haka dai haka kawai muka tsoro to shi ne yake cewa yana ba su labarin wani jirgin ruwa katon jirgin ruwa dauke da kayayyaki masu yawa ya taso daga wata ƙasa mai nisa ya dangane da tashata da kayan daga inda ya taso har ya kai inda zai kai kayan amma ba da reba shi kada yake tuka kansa duk inda ake so shi kada yake juya kansa suka ci haba da Allah sai mai da su mahaukata mana shi ta abu mahaukata irin su ai ba mahaukata kamar ku ku da kuka ce wannan duniyar gaba ɗaya su kadai take tafiya ba mai tafiyar da ita a ya kamata ku yi ta jirgin ruwa mai jirgin ruwa to kuma to ubangiji baya yin abu haka nan sakaka sai da hikima kamar rantsuwa suke yi cewa la yab'athu Allahu man yamut wanda duk zai mutu Allah ba zai tashi shi ba bala kamar yadda muka ce bala li nafi nafi wancan korewar Allah ya kore ke ba haka bane abinda suka faɗa wa'adan alaihi haqqan alkawari ne na gaskiya da Allah ta'ala yayi alkawari ne gare a kansa na gaskiya da yayi na cewa sai ya tashi mutane bayan mutuwa walakin da aksaran nasi la ya'lamu sai dai yawaicin mutane da yawa basu sani ba basu san cewa akwai lahira ba wani ya san da lahirar amma kuma yadda yake al'amuransa a rayuwarsa daidai yake da wanda bai san akwai lahira ba bambanci yadda wannan kansa ga gaba gadi yake saban Allah haka shi ma gaba gadi yake saban Allah yadda wancan marar yadda da lahira yake zalunci haka shi ma yake yi to sai kaga cewa hikimar ya yadda da ranar lahira ba sai masa amfani ba cewa shi ya yadda akwai lahira wancan bai yadda ba sai masa amfani shi yasa Allah ta'ala da yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim sai bai da ansa da aiki ba wai magana ba ara'aita allazi yukazzibu bid-din baka ga wanda yake kare ta ranar sakamako ba waye yake kare ta ranar sakamako Allah ta'ala fadhalika allazi yad'u al-yatim wanda yake tunkuɗa baraya da kan haƙƙinsa kalmar ya du'u tana nufin tunkuɗewa da ƙarfi ka duba ubangiji yadda ya suranta mawqifin yadda abin ya faru na farko dai shi mai ƙarfi ne wannan kuma raya ne maraya mahalli ne na tausayi na rauni tunda aka ce maraya ana nufin yaron da mahaifinsa ya rasu bai balaga ba shi ne maraya in ya balaga shi kenan ba maraya ba ne amma sai ga ɗan shekara 60 wai shi maraya ne to aka ga shi a duniya ba wanda ba maraya ba sai ka ji a ce ka taɓa shi maraya ne ko ɗan shekara 60 da zarar namiji ko mace ya balaga to shi kenan ba maganar maraici kuma an ƙare to kaga karami ne ba ya da kuma wanda zai tsaya masa ya karbo masa haƙƙinsa shi kuma wannan yana da ƙarfi da ya tashi ma kwatar haƙƙin maraya da ƙarfi sai da ya tunkuɗe shi shine ma'anar ya duƙul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa a ce da miskini baya kwadaitarwa wato shi ba zai ciyar ba ko ba zai yadda wani ma ciyar ba in na ga ma za a yi zai ƙarya zai ga ya hana ya toshe kofar ba a ce baya ciyarwa ba baya ma kwadaitarwa baya sa wani ma shi bai yi ba ko ba zai bar wani yayi ba to sai Allah ta'ala ya nuna wannan shine yukazzibu bid-din to ashe akwai wanda za su kare ta ranar alkiyama a aikace ta yadda za su rika yin abubuwa irin na wanda bai yadda akwai tashin kiyama ba ya yi zalunci ya ci dukiyar al'umma ya ci dukiyar marasa ƙarfi dukiyar talakawa ba ruwansa hankalinsa a kwance ba za ka taɓa ga alamun tashi hankali ko tunanin abin da yake yi ba a tare da shi sai fi kama nutsuwa a fuska ba ka ga tashi yana kuma abin da yake saban Allah ne wanda ya san cewa zarar ya mutu za a tambaye shi game da wannan Allah ce walakin da aksarun nasu la ya'lamun, yawa yawancin mutane ba su sani ba. Allah ya faɗi hikimar da ta sa za a yi tashin kiyama, su liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi, dan ya bayyana musu abinda suke sabani a kansa. Duk abinda ake sabani a kansa na gaskiya ko barna ko imani kafirci, ikhlasi munafici, sunna bid'a, haram abin nan halal, duk wani abin da ake ja a kansa, wannan ya ce abu gaskiya ne, wannan ya ce ƙarya ne, wannan ya ce abu kaza imani ne, wannan ya ce kafirci ne, wannan ya ce sunna ce, wannan ya ce bid'a ne, wannan ya ce da'a ne, wannan ya ce ma'asiya ne, saban Allah ne. Abinda duk kuke sabani a kansa a ranar duk za a ware wa kowa, kaga akwai hikima, ba za a bakku haka ba, kowa zai fahimci abinda yake daidai ne ko kuskure ne, a ranar kowa zai fahimta. To dan wannan Ubangiji zai tashi alkiyama. Sannan akwai sabani tsakaninku na wani ya ci dukiyar wani, ko ya karɓi bashin wani ya yi rintu ya ce shi bai karɓa ba ya ci, ko ya danne haƙƙin wani ya ce shi ba a bashi ba, ko ya ce a haƙƙin nashi ne. Dukkan wani abin da kuke saɓani a kansa na dukiya a nan, ba wai kawai na ibada ba, ba wai kawai ɓangaren aƙida ba, ko a ɓangaren mu'amala, abin da duk kuke saɓani a nan, to a can za a warware. To a shekaru akwai hikima, akwai hikima. Ubangiji ba zai halitta haka nan ba, muhsini mutumin kirki ya je ya yi ta kirkinsa, ya yi rayuwarsa gaba ɗaya cikin ɗa'ar Ubangiji da kirki da kyautatawa, wani kuma ya yi rayuwarsa cikin ta'asa da ɓarna, a ce kuma duk ɗin sun mutu shi kenan, magana ta ƙare a nan, su zama daidai, ba zai yiwu ba. Dole ne mai daidai sai ya gane daidai ɗinsa, mai kure kuma sai ya gane kurensa. Shi ne liyu bayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi, dan ya bayyana musu abin da suke saɓani a cikinsa. Waɗanda suka kyautata Ubangiji ya sakanta musu da kyautata wasu, wanda kuma suka munana Ubangiji ya sakanta musu bisa munana wasu, kamar yadda yake cewa yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, waɗanda suka yi mummunan aiki ya sakanta musu da abin da suka aikata, sai ya ce bima amilu, da abin da suka aikata. Amma wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, magana da muka yi tai a baya kenan, waɗanda suka munana sai aka sakanta musu bima amilu, kaga ba a ce bil aswa'i ba, duk abin da za a ba sakamako adalci ne, gwargwadon irin saban Allah da suka yi, gwargwadon sakamakon zakansu, ba za a ƙara a kan abin da ba su yi ba a ce sun yi, ba za a yi musu wannan ƙagen ba. Amma waɗanda suka ahsanu kuma sai Allah ce bil husna, sai a ba su sakamako mafi kyau da wanda suka yi, domin wannan janibi ne na falala, janibi ne na rahama, janibi ne na ni'ima, ba janibi ne na adubi mai kacancanta a baka ba. In wannan za a duba to ba abin da kacancanta. Sannan hikima ta biyu, waliya'lam allazina kafaru annahum kanu kazibi, kuma dan waɗanda suka kafirta su gane cewa lalle su sun tabbata maƙaryata, ba suna cewa Allah ba zai iya tashin mutane ba bayan sun mutu. To daga lokacin za su gane cewa ashe abin nan da suke faɗa ko suke ƙudircewa ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, inda alƙiyama ba za ta tashi ba, hakan ba za ta faru ba. Don haka Ubangiji sai ya nuna musu gagarumar ƙudurarsa da cikakken ikonsa, wanda zai iya yin abin da suke ganin ba zai yiwu ba. Innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, kadai maganar da muke fadawa kowane irin abu yayin da muka nufi kasancewarsa shine mu ce kasance sai ya kasance. Wannan shine abinda Ubangiji zai fada, kalma daya Ubangiji zai fada shikenan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, al'amarin namu kalma daya ce kamar kintsawar ido, kai ya mafi kintsawar ido. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir. Kamar da zamu gani a cikin wannan sura, Allah ya ce al'amarin alkiyama fa kamar kintsawar ido ne, kai yafi kusa ma, yafi kintsawar ido kusa. Don haka al'amarin Ubangiji kawai shine ya ce wa abun yiwu kawai yayu, to wanda yake da wannan ikon a ce ba zai iya tashin wanda ya mutu ba ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ce da halittar ku da tashin ku kamar rai ɗaya duk duniya halittar da tashi kamar halittar rai ɗaya saboda yadda ubangiji bai ji wahala a halittar farko ba afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid wal halitta farko da muka yi mun wahala ne Allah ce mun wahala ne ba mun haka to kawai dai suna cikin rudani ne da rikici amma ba wai dan ubangiji ba zai iya ba ubangiji ya ci gaba da cewa inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun mu ce masa kasance shikenan sai ya kasance ubangiji baya bukatar daukan dogon wani abin nan dogon wani process wasu ijra'at wasu hanyoyi da za a yi tabi har kafin abin ya kasance a kalamhin bilbasa kamar kyautawar ido ne shi kenan abin zai kasance to wanda yake da wannan ikon sai a ce ba zai iya tashin mutum ba lalle zai iya sannan ubangiji ya ci gaba da cewa
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
تباين الله تعالى يا رجايا gama fada mana abinda ya wato abinda yake sakamakon wadancan da suka karyata sai kuma Allah ta'ala ya shiga lallashin zukatan wadanda suka yi imani cewa su yi hakuri da duk abinda suke gani na tuskunawa da musgunawa da tsangwama da duka da makisa wani lokaci da koransu daga gidaddajinsu da iyalansu da raba su da dukiyoyinsu da ake yi wannan kai ya daga musu hankali ubangiji zai canza musu da rayuwa mai kyau a duniya sannan abinda za su samu a lahira ya fi girma wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana Allah ce kuma waɗanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalunce su lanubawwi'annahum fid dunya hasana lalle za mu shirya musu rayuwa mai kyau a nan duniya wala ajrul akhirati kuma lalle ladan suna lahira akbaru yafi girma law kanu ya'lamun da sun kasance sun san haka alladhina sabaru
alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun
sune wadanda suka yi hakuri kuma bisa ga ubangijinsu kadai suke dogara wato Allah ta'ala yana fadar sakamakon waɗanda suka yi hijira suka bar gidaddajinsu da dukiyoyinsu da gonakinsu da mahaifarsu suka bari suka ƙaurace suka koma ƙasar da suke baƙi kamar yadda muminan farko suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ko daga Makka zuwa Habasha aka raba su da komai nasu suka haƙura bayan wasu da cikinsu masu wadata ne amma duk da haka suka haƙura da abinda suka tara na duniya suka bar wa waɗannan kafirai suka hau suka yi rubda ciki a kai suka danne bayan an zalunce su an tuskuna musu an musguna musu an gana ma wasu daga cikinsu azaba waɗanda aka san ba su da gata a Makka irinsu Bilal irinsu Ammar irinsu Suhaib ar-Rumi an nuna musu ƙiyayya an nuna musu ainihin taware an sa musu takunkumi Allah ce an zalunce su to bayan an zalunce su suka yi hijira suka yi kaura Allah ce lanubawwi'annahum fid dunya hasana lalle tabbaci hakika za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a duniya wasu malamai suka ce ana nufin yadda Allah ta'ala ya shirya musu masauki a Madina suka zo mutanen Madina suka karbe su suka bude musu kofofin suka nuna musu soyayyar da wani dan adam bai taɓa nuna ma wani ba irinsa saɓanin abinda danginsu suka nuna musu kilan ba wasu suka ce Madina din nan ita ce hasana din wasu suka ce arziki mai kyau da Allah ta'ala zai ba su waɗanda da can suna da wadata aka fitar da su daga wadatarsu aka raba su da arzikin su suka bari suka haƙura suka zo Madina ba su da komai sai kayan sawansu daga baya Allah ta'ala sai ya musanya musu da abin da suka rasa ya ba su wani arzikin kamar yadda ya faru ga Abdurrahman ibn Auf Allah ta'ala ya ba shi abin da ya rasa fiye da ma haka hakanan sauran muhajirun wanda dan sanda suka yi hijira fuqara'u ne Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin sanda suka yi hijira fuqara'u ne amma daga baya musulunci yana ƙara ƙarfi yana ƙara dannawa ya shiga ƙasashe ku ina sai kashi kuma dukiya ta yawaita musulmi sun samu dukiya har ana neman kai da ita ana zuwa gun wanda ya ce kai ta ishe ni wannan ma ya ce kai ta ishe ni an rasa ma wa zai karba wanda ya faru lokacin khalifancin Umar dan Abdul Aziz to kaga lanubawwi annahu fid dunya hasana to wannan hasana din ubangiji yace mai kyau saboda haka kaga Madinan ta shiga arzikin ya shiga nasarar da za su samu da kuma yadda za su iya mamaye doran abin nan duniya su karya manyan kasashe a lokacin cikin dan kankanin lokaci duk ya shiga cikin hasana din shi yasa sayyidina Umar idan aka kawo dukiya ya kirawo muhajirun ya raba ya ba su ya kwashi kasan kowa aka bashi aka danka masa a hannu sai ya ce khudh barakallahu fika hadha ma wa'adakallahu fid dunya wa maddakhara laka fil akhirati afdalu sai ya ce karbi wannan shine abinda Allah ta'ala ya maka alkawarin sa a nan duniya abinda ya aje maka a san lahira yafi wannan sai ya karanta musu wannan ayar lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun kana Allah ta'ala ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya sifanta su da juriya sune wanda suka yi juriya akan abin da suke ciki na musiba da tashin hankali suka yi juriya akan yi wa Allah da'a suka yi juriya akan barin saban Allah sannan kuma ga ubangijin su kadai suke dogara sune waɗanda Allah ta'ala zai yi ma irin wannan sakamako Allah ta'ala ka samu daga cikin su sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malan alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba'isha shida law shopping complex daura garan da ba launti kasuwar runti bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0806030275 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030275 wassalamu alaikum warahmatullahi